rahotannin mu da muke kawo muku na watan Ramadan. A yau da nan VOA ya leka makarantar koyarwa na School of Hygiene da makarantar da shugaban lafiya al'umma Malam Mustafa Yunusa, inda yake mana bayani dangane da yadda ya kamata a tsaftace kayan marmari da ganyaye da ake amfani da su a wannan lokaci, ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Malam Mustafa Yunusa, kuma ni ne shugaban ɓangaren public health, zan ce HOD na public health department na wannan makaranta mai albarka School of Hygiene Kano. To alal hakika lokacin azumi lokaci ne babba mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam, musamman wanda yake musulmi, kuma ko ba komai ana amfani da abubuwa na marmari kama da kansu salad, cabbage, karas, dabino da dai sauran abubuwa wanda ake cin su ba tare da an wanke ba, ko in ce ba tare da an dafa ba. Abu mafi mahimmanci shine lokacin da aka zo a ci irin wannan kayayyaki, musamman salad ko karas ko cabbage, ya kamata a wanke shi da tsaftataccen ruwa. An so ma a dan saka gishiri a cikin ruwan domin a tabbatar da an wanke dukkan wani irin abu da ya kawo cuta a cikin sa. Ba dan kuma saboda wayannan abubuwa yawancin su ana noma su ne a wayansu gurare wayanda ruwan da ake yin amfani da shi wajen ba su ruwa ne wanda ba mai tsafta ba, yawanci na kwata. Sa'annan kuma ana zuwa musu takin Hausa, takin gida, wanda wani ma har da irin matsayin an kwashe ana zuwa, to wannan yana tabbatar da cewa abubuwa masu nau'i da su sa a yi kamu da amai da gudawa ko cutar atini ko wani abu mai kama da rashin tsafta sosai yana ta'allaka a kansu. Amma wanke su da ruwa mai kyau wanda aka dan sa masa gishiri yana taimakawa ya kasance an tsaftace su. Zan so in yi wata magana ta wanke hannu. Wanke hannun nan yana da mahimmanci sosai. Mutum zai yi azumi wuni guda ya kawo zai sha ruwa bai damu da wanke hannunsa ba, a nan ana samun babban matsala. So mutane su ɗauka cewa koda wani irin sauri ake kafin a sha ruwa, a tabbatar da an wanke hannu sosai. Wanke hannu wanda zai tabbatar da an sa sabulu ko an sa toka ko wani abu wanda zai tabbatar da hannun ya zama mai tsafta, ba don kuma ba saboda tallafa wajen rage yaɗuwar cutuka masu alaƙa da irin cutuka wanda suke da rashin tsafta. Idan an yanka shi an bar shi a buɗe ya ɗau lokaci, akwai matsala. An fi so koda an yanka shi ba za a iya cinye shi a lokacin ba, to ya kasance a rufe. In zai yiwu a saka shi a cikin firiji, idan babu damar yin amfani da firiji to ya kasance an killace shi a guri mai kyau mai tsafta, ta yanda guda ba zai hau kai ba, ko in su kwari musamman kiyashi ko irin gizo-gizo ko kyankyaso ba zai hau kansa ba. Ta yanda idan an zo za a amfani da shi musamman da yamma, za a sake ɗauko shi a zuba shi a cikin ruwa mai tsafta, a ɗauraye shi shi ma so samu da gishiri ɗin kafin a zo a kwalanta shi a ciki domin samun biyan buƙatar azumi. Dabino wani abu ne wanda kusan kowa yana cinsa a lokacin azumi, to shi ma yana da mahimmanci a wanke shi. Idan an duba za a ga masu tallan suna ɗaukar sa akan faranti ne ba tare da an wani kirfe shi ba, saboda ana ganin abu ne wanda yake bushashshe ba mai ruwa a jikinsa ba. To duk lokacin da mutum ya sai dabino in ya zo da shi ya tabbatar ya wanke shi. So samu ma a ɗan zuba shi a ruwa ya ɗan jiku, ta yanda duk wani abu da ya manne a jikinsa mai ƙarfi zai saki jikinsa, in an zo wanke zai fita cikin ba matsala. Rashin wanke dabino kafin a ci shi wata mummunar ɗabi'a ce wacce gaskiya tana illata lafiyar mutum, ba don kuma saboda za a rinka cin sa tare da dukkan abin da ya hau kansa na kura ko na ƙwayoyin cuta ko kuma na wani irin datti ba tare da wankewa ba. Mun ɗauka kaman shi dabino tunda ana ganin sa wani babban abin shi ne wanda ya samu asali daga kayan halitta, to kowace lokacin tsafta muhimmin abu ne wajen kafin a ci dabino. So a yanzu ma yana da kyau kafin a ci a wanke shi a tabbatar da ya zama tsaftacce kafin a ci shi. Wannan shi ne abin da zance dangane da dabino. Sa'annan shi kansa karas yawancin sa abu ne wanda ake cin sa ba tare da an wanke ba, kuma a cikin ƙarƙashin ƙasa yake, ƙasan nan kuma tana ɗauke da taki da ƙwayoyin cuta da tsutsotsi da sauransu da sauransu. To idan ba a wanke shi ba, so samu ma an kankare bayan sa, to wannan yana tabbatar da cewa an ci shi tare da ƙazanta, ƙasa da sauran ƙwayoyin cuta wanda ido baya iya ganin su, amma kuma suna ciki. In an ci su za su haifar da cutuka, musamman cuta amai da gudawa ko atini ko kuma ciwon ciki da sauransu.
To madalla, Baraka Bashir, dandalin VOA.